الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمتشي نران الشاتقس قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wanda ta yi daidai da 30 ga watan hudu shekara ta 2021 ta miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na 18 a cikin majalis din da muke na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan Allah ya kara masa albarka a wannan gari namu na Kano Allah ya kara masa tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau insha Allah zamu tashi aya ta 69 a cikin tafsirin da muke yi a suratu shu'ara wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma kamar yanda muka saba zamu amsa addu'o'i aya zamu amsa tambayoyi amsa addu'o'i sai Allah na'am wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa daktar lafiya amin akramakallah mahaifiyar mu ta tsufa sosai amma sai take daukan azumi sai dai da la'asar tayi sai ta sharuwa abinda tace lokacin shan sai tace lokacin shan ruwa yayi akramakallah me hukuncin shari'a akan wannan za a rika ciyarwa ne a madadinta ko me ya dace mu yi abinda ya dace ku kokari ku shawo hankalinta ta yadda ta daina azumi in tace za ta yi zuwa la'asar ku kyale ta yi zuwa la'asar din amma ku rinka ciyarwa a kowace rana ku rinka ciyarwa dan shine wajibinta ba azumi zuwa la'asar amma in tace ta dage akan haka kuma ta ki yadda shine lokacin shan ruwanta ku kyale ta ya azumin haka amma dai ku yi kokari ku nuna mata cewar gashi ana ciyarwa Allah madaukakin sarki shine yace ayi ciyarwa ga wanda ya shiga hali irin nata akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku gaya mata Anas ibn Malik shi ma a karshen rayuwarsa haka aka rinka yi a kullun idan an yi bude baki sai a samu abinci a bama mabukaci ko a bashi in za a bashi danyen abinci to mudu biyu rabin kwano rabin sa'i haka za a bayar na galibin abinci ko shinkafa ko masara ko wake ko gero ko dabino in kuma aka dafa abinci ma aka bama mutum abinci wanda yake zai ci abinci dai wanda an san abinci ne kamar wake da shinkafa da nama ko abin nan gurasa da miya ko gurasa da madara ko gurasa da Coca-Cola ma da lemo ba ina maki Coca-Cola kiran kasuwa bane abinda dai zai zamanto wannan bisa al'ada abinci ne bisa al'adar mutanen wajen abinci ne za a ce an ba mutum abinci to in aka yi ya wadatar domin Anas ibn Malik shi a ƙarshen Ramadan sai abinci a gidauniya a fitar da a dafa nama ai roman nama a hada da gurasa a tara mutane 30 su ci shikenan a maimakon azumin kwanakin Ramadan din da bai yi ba wanda Allah ya dora masa ya ciyar abin da ya kamata ku yi mata kenan amma a bita a hankali in ta dage tace dole sai ta yi din zuwa la'asar din amma kun san zuwa la'asar ba azumi bane saboda haka wajibinta a ciyar ayo in ta kare ai dama babu azumi ai dama aslan ba azumi bane ai dama ba azumi bane ai wannan an kyale ta ne ta ji wannan yunwar dan ta rinka jin kamar azumin take yi saboda ta dage akan sai ta yi sai ta ji kamar azumin take yi amma su sun sani mu ma kuma mun sani cewa ciyarwar shine wajibinta kuma shi aka yi mata amin sai sannan wannan yace Allah ya kara dakta lafiya da nisan kwana amin muna jin mutane kullum suna yi wa mallan tambaya akan abin da ya shafi ta'ammali da riba ko mallan yana iyaka bakin kokarin sa domin amsa musu tambayoyin su to shine muke so dakta yayi kira ga ƴan uwa musulmi domin su ribaci yin amfani da bankunan musulunci irin su jaiz da sauransu abinda zai baka haushi sai ka ga mutun attajiri amma baya amfani da bankin musulunci sai dai bankin riba kuma kullun yana kukan cewa wai yana yi ne a bisa larura. Allah ya saka malan da alkhairi, amin. Wato mu'amalar zamani ta zamanto sai an yi mu'amala da banki, kuma bankunan nan an assasa su zuwa riba, domin haka musulmi na wannan zamani da malaman su da kwararrun su suka yi ta kokari har aka fitar da tsarin zamani da za a iya yin banki irin na zamani amma kuma wanda baya mu'amala da riba. To shine mu ma nan har Allah madaukakin sarki ya kawo mana shi yau kusan shekara 10 shekara 9 kenan da kafa irin wannan tsari na bankunan musulunci. To a hakika an san an dade ana cikin mu'amala da riba, amma wajibi yayin da aka samu badili to a hankali a koma ana mu'amala da bankunan musulunci, ko da ba a ce mutum ya koma gabaki ɗaya yana mu'amala da bankunan musulunci ba, saboda wani hali na bukata yana sanya shi sai ya bar account dinsa a bankuna na riba din. To amma lallai wato dan ya nuna ma Allah jalla wa ala cewa da gaske kokari yake ya bar mu'amala da riba, to lallai ya kamata ya bude account a ɗaya daga cikin bankunan nan na musulunci da ake da su. Akwai bankin Jaiz, akwai bankin Taj, akwai kuma ma na Lotus kwanan nan zai fara, sannan akwai Sun Trust, akwai wanda yake taga ce, akwai kuma Sterling wanda yake shi ma taga ce, sannan akwai kuma masu karamin karfi kamar iCare na nan kofar Nasarawa da tijara na Bauchi da kuma Halal Credit na Katsina. Duk waɗannan bankuna ne da suke da license ɗin mu'amala ta tsarin bankin musulunci, sawa'un mai karamin banki irin kananan banki microfinance ko kuma babban bankin commercial bank. Lallai mutum ya kokari ya zamanto yana da account a cikin waɗannan bankunan, kuma a hankali yana barin mu'amala da bankunan riba ɗin, yanda wannan abin shine zai karfafa su bankunan musulunci ya zamanto kan cewa su ma sun kai karfin da za su zamanto sun tsaya da kafafunsu. Abinda zai baka haushi shine yanzu bankunan da ake mu'amala da su na riba, yanzu kamar ɗaya daga cikin bankunan nan wanda suke na riba ɗin, kusan an san dai duk bankunan riba babu wani banki wanda za a ce musulmi ne suke mallakarsa. Headquarters su duk suna Lagos. Yanzu duk biliyoyin kuɗin da banki irin wannan zai samu a Kano ba sa bayar da bashi na kashi ɗaya cikin ɗari na dukiyarsu a Kano. A can ƙasashen kudu a can suke raba dukiya, saboda haka ka tattara musu kuɗi ne ka bayar a gina waɗansu. Kuma yanzu abin takeici da waɗannan kuɗaɗen da suke da su, yanzu an zo an samu kamfaninnuka sai kawai siyo waya sai su tura musu suna ta sayan filaye, suna ta sayan gonaki da filaye don ganin cewar musamman jihar Kano da jihar Jigawa a cikin Najeriya gabaki ɗaya suna daga cikin jihohin da suke da aminci daidai gwargwado, saboda haka suna ta tuttulowa suna so su mallake ƙasar da kuɗi wanda yake kuɗinmu da muka bayar, amma mu an hana mu ci gajiyar kuɗin, amma an tura shi waɗansu ci gajiyar. Inda ku da mun sanya a cikin waɗannan bankuna na musulunci ne, mu dai mu da muke son mu mu'amala ta musulunci, mu za a zo a bama a kafa mu domin mu karfafa tattalin arzikin namu. Saboda haka wannan ɗaya daga cikin abin da zai sanya dan saboda kishi ma ya zamanto cewa kuɗaɗen da muke da su mu sanya a bankunan musulunci don mu karfafa su domin su karfafa mu, su karfafa namu tattalin arziki. Amma in kana sawa a nasu bankunan suna karfafa tattalin arzikin can waɗansu wurare ne ba ainihin inda aka tattara kuɗin ba. Ina fata a fahimci wannan. Na'am. Mamaya. Na'am, na'am. To sannan wannan yace ina roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya, ilimi mai albarka, Allah ya ƙara rayuwarka, amin. Albarka. Tambaya ɗaya, wani lokaci ne idan mutum ya ƙulla ciniki da ɗan uwansa bai halatta ya fasa ba? Idan mutum ya ƙulla ciniki tare da ɗan uwansa aka ce na saya, aka ce na sayar, to malamai suna da ra'ayi biyu. Ra'ayin Malik ciniki ya riga ya ƙullo daga zarar an yi wannan, tunda Allah ya ce awfu bil uqud, ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud, ku cika alƙawari. Saboda haka in dai kace zaka fasa sai dai ayi iqala, ce to ka fasa to sai dai ka saya daga waje na, amma na riga na saya, na mallake shi, in ya so kuma ya ci riba akan ka ba kuma yadda zaka yi a wajen Malik kenan a wajen sauran malamai a wajen Imam Shafi'i da Imam Ahmad wancan mazhaba ta farko ta Malik da Abu Hanifa sun ce matsawar ana cikin majalisin za a iya warware ciniki amma in aka tashi daga majalisin wannan ya juya kowa ya tafi to ciniki ya kullu ba za a iya warware shi ba amma in ana zauna a majalisin za a iya warwarewa shine ake cewa khiyarul majlis kowanne daga ciki yana da zabi annabi sallallahu alaihi kuma wannan mazhaba ita ce ta dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam albayyani bil khiyari ma lam yaftariqa wato masu ciniki masu kulla ciniki su biyu suna da zabi na su zartar da cinikin ko kar su zartar da shi matsawar basu rabu ba matsawar basu rabu ba matsawar suna majalisi saboda haka idan aka kulla ciniki aka je aka ce aje a kirawo lawyer yazo ya rubuta deed ana jira ana shan shayi ana tahira sai daga baya ɗaya daga cikin su yaga kan cewa shi dai cinikin nan gaskiya so yake baya so a cigaba da shi so yake warware to matsawar ana cikin wannan majalisin zai iya warwarewa wannan shine mazhabar Shafi'i da Ahmad kuma wannan shine mafi rinjaye wannan shine mafi rinjaye bisa mazhabar Malik rahmatullahi alaihi saboda ingancin hadisin da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kansa Imam Malik ya ruwaito shi sai dai da ya ruwaito shi yana ganin aiki da shi bai samu amal bai samu mutanen Madina suna aiki da mujibin wannan ba wanda yake kuma a gaskiya shi kansa wannan akwai malaman Madina da suna kan wannan hadisi din sai dai haka ijtihadin Malik ne yayi rahmatullahi alai kuma kamar yanda shi kansa Malik din ya faɗa kowane mutum ana karban maganar sa ana ajewa sai maganar ma'abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam saboda haka anan sai a aje maganar Malik a dauki maganar a tsaya akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in dai kuna cikin majalisi da aka yi ana da kowane ya da zabin ya warware cinikin in dai kuna cikin majalisi haka zalika to idan kuma na ittisali ne fa na nesa kamar alal misali an yi cinikin ta hanyar tura mail ta hanyar email ka tura a turo maka masu international ciniki kun san yadda ake irin wannan to shi menene majalisul aqd din menene za a ce majalisin idan aka tura mail din shikenan an gama majalisi din kenan na'am to ya danganta da irin yanayin majalisin idan majalisi ne wanda yake aka yi ta hanyar meeting din Zoom ko ta hanyar Skype ko ta hanyar waya daga zarar an yanke ittisali an yanke wannan saduwar da aka yi to majalisin ya tashi an gama majalisin ba lalle kawai wai koda daga aika text ko email ba in aka aika text aka aika email kuma ana nan a cikin majalisin ana nan ana tattaunawa to har yanzu ana nan a cikin majalisul aqd za a iya warwarewa ko da an tura da email din duk da yake amma kuma wato abu mamaki dokar da muna tattauna wannan matsalar da lauyoyi suka ce tsarin dokar shari'ar Ingila akan ra'ayin Malik take ba su da khiyarul majlis daga zara an yi shikenan mu'amala ta kullu ba wanda yake da ikon warwarewa akwai takura rashin khiyarul majlis din akwai takura shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da wannan ya kawo mana khiyarul majlis domin ya sassauta ma kowanne daga cikin bangarori biyu sannan tambaya ta biyu yace ina sayar da kaya ga customer na amma a wani lokacin idan customer na yana buƙatar kaya kuma ni ba ni da shi sai na saya a kasuwa riba in tura masa ya dora riba ya tura masa amma wani lokaci ina amfani da kuɗi na wani lokaci kuma na karɓa a wurin wanda ya amince min ya ba da bashi shi menene halaccin abinda na ƙara idan yayin da ya ce maka yana so ya saya idan kun ƙulla ciniki da shi bayan baka da shi to ka sayar da abinda baka mallaka ba amma idan ka ce to zan siyo in turo maka ka yi alkawari za ka saya to nan yana da ka za ka yi amfani da wannan alkawarin ka lizumta masa cewa in ka tura masa sai ya saya to sannan kai kaga a lokacin nan ba ku kulla ciniki ba don haka baka sayar da abin da baka mallaka ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to sannan ya je kasuwa ya sa kudin sa ya sayo ko ya karba a bashi ya riga ya karbi daman din sa in ya karba a bashi kaga dole sai ya ba zai ci zai mayar ma da wancan ba dole sai dai ya mayar masa akan sai dai ya je ya biya shi kudin ko kuma ya ce ban samu an saya ba kayan da na karba a bashi zan dawo maka da shi ka yadda in ya ce a abin yadda ba sai dai ka kawo min na saya ka gaya min abinda a in bi ka bashi sannan kai kuma ni kuma in saya saboda haka dai sai ya ci riba akan ka to idan yayi haka wannan ya halatta in bisa haka ne akan cewa alƙawari ne yake da shi ba kullu ciniki akai ba wannan ya halatta akwai banbanci tsakanin mutum yayi maka sautu kace to zan kawo maka wannan alƙawari ne da kuma banbanci akan cewa a nawa zaka saya ku riga ku kullu ciniki bayan babu wannan abu ku kullu ciniki bayan baka da shi bayan baka mallake shi ba to wannan shine bai'u ma laysa indak wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi' ma laysa indak kada ka sayar da abinda baka mallaka ba sannan dama shi wanda na turawa ba abin da zai bani kamar ciniki muke yi wani lokaci ma sai na tura masa zan ce ga farashi Allah ya saka da alheri to idan dama kun saba kuna irin wannan ciniki kan cewa kada tura masa yana tura maka kai kuna da shi duk zaka dauka akan alƙawari ne ba za ka ce ka kulla ciniki din ba sai a lokacin da ka riga ka saya ka tura masa kafin nan alƙawari ne to sai tambaya ta karshe wai wannan wani mutum ne ya kawo biyan bashin kuɗi da ya ara a gurin mahaifinmu tun kafin kasuwar dawanau a yadda ya faɗa tun kafin a buɗe kasuwar dawanau a yadda ya faɗa mana tun suna Galadima Road naira 50 malam menene matsayin wannan biyan bashin in aka yi duba da canzawar lokaci wato na taba amsa fatawa irin wannan wanda na yi ishara ga cewa taron majalisar fiqihu ta duniya majma al-fiqh al-islami sai da suka yi shekara 12 kafin su ɗauki matsaya akan wannan bayan duk shekara 3 ko 4 za a sake kawo musu matsalar suka kasa ɗaukan matsaya akan wannan saboda ka'idar shari'a shine ar-radd bil mithl dukkan abin da yake mithli ne yana da abin da yake daidai shi to in haƙƙi ya hau kanka a kansa shi zaka mayar saboda ka idan ka karbi naira 50 zaka bayar in ka karbi buhun shinkafa mai kwano 40 zaka biya ba za a koma kima ba sai idan ba zaka iya mayar da wannan abin ba saboda ka koda musamman a matsabar mali koda kudi ne da sarki ya bata al'amari da su ya bata mu'amala da su wannan kudin da ka karba zaka mayar wanda ba a mu'amala da su to saboda wa'annan nusus din shi yasa malaman suka dauki mun lokaci mai tsawo suna ta kai komo to daga baya dai abinda suka tsaya akai shine kan cewar idan aka samu karyewar kimar kudi kuma an samu mu'amala ta bashi idan aka tashi biyan bashin to sulhu za'a asali za a biya daidai kudin amma saboda karyewar kima da canzawar kima to sai a koma zuwa ga yin maslaha tsakanin su maslahar da za su iya yi za su iya komawa ya zuwa ga su duba abinda naira 50 a wancan lokaci take saya sai a ga kimar ta a yanzu sai a biya shi wannan amma ba bisa tilas ba bisa maslaha babu lizimtawa dan saboda a tsare ka'idar shari'a ta ar-radd bil al-mithlu bil mithl kar riba ta shiga kuma kar a saba ka'idar shari'a saboda kan wannan naira 50 sulhu za su koma su sai a samu su masu biyan bashi da su magadan da aka kawo kuma kudin da aka kawo kudin mahaifinsu sai su kiyasta a lokacin da kasuwar dawanau take bata koma ba dawanau ba take Galadima Road a lokacin nan naira 50 me za ta iya saya a naira 50 a wannan lokacin sai a ga kimarta da abinda ake sayarwa ko kudin sukari ko kudin abinci ko kudin fili ko kudin kasar waje wanda kudin kasar waje shi ma kansa da yake shi ma yana tashi yana kasa bai zamanto mi kiyasi ba abinda zai fi wajen zamantowa mi kiyasi shine abu wanda yake wato abu wanda yake kadara waje take kadara wanda ko ita din kanta kimarta tana canzawa shi yasa wato sai maslaha in dai adalci ake so bayar da za a yi kai don kowane abu yana canzawa shi yasa din suka ce sai dai a yi maslaha والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
نعم الله جل وعلا yace watlu alaihim naba'a ibrahim kuma ka karanta musu wato su wadanda aka saukar da alqur'ani ummatud da'awa wanda ake musu da'awa da alqur'ani wanda ya hada na farkon su kafiran makka da suke neman aya ta zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake damuwa cewa ina ma da aya za ta zo wanda za su ji sun durkusa suna masu ban gaskiya da ita to ka gaya musu ka karanta musu naba'a ibrahim labari Ibrahim wato an kaddamar da shi annabi Ibrahim an kaddamar da shi kafin al'umomin da sun riga shi a zuwa akwai za a ambaci mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih waɗanda duk sun zo kafin annabi Ibrahim to meye munasabar kaddamar da shi munasabar kaddamar da kissar annabi Ibrahim shine da awassa ta fi kowace da'awa kusa da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda da'awarsa hujjojinta an gina su ne akan hujjojin hankali da lura da tunani sabanin abubuwan da su kafirai suke nema a kawo musu na aya to gashinan an kawo musu cikin manzanni ba wanda yazo da ayoyi waɗanda suke masu ban mamaki irin annabi Musa aya bayan aya guda tara ya zo da su da fir'auna wadda kowace ɗaya ta isa ta sa mutane su kaskan da kai su rukufa su yi imani amma saboda masu ɗabi'ar mukabara masu ɗabi'ar girman kai da neman jayayya da gaskiya duk girman aya ba za ta sa su yi imani ba to shi yasa aka fara da kissar annabi Musa to sai aka biyar da ita da kissar da take kiraye zuwa ga aya amfani da aya da Allah ya dasa a cikin asalin halittar dukkan dan adam domin addinin annabi Ibrahim shine addinin fitra shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari Allah madaukakin sarki yace bazan dauke shi ba har sai na miƙar da karkatattar al'umma da shi karkatattar addini wato addinin annabi Ibrahim shi aka karkatar da shi to Allah zai sake miƙar da addinin annabi Ibrahim da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa sannan muka yi wahayi gare ka ka bi tafarkin annabi ibrahim wanda yake mai karkata ga barin shirka batotar sannan a ta fuska ta biyu bayan cewar shi addinin annabi ibrahim da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addini a kowanne daga cikin su addini ne da aka gina shi a cikin asalin halittar mutum an sa masa an dasa masa abin da zai sanya shi ya bada gaskiya da abubuwan da addinin ya kunsa saboda ya dace da asalin halittarsa zaka ji kana bukatuwa ka yadda da wannan addini to bayan wannan kuma shi su mutanen annabi Ibrahim ba ambaci kan cewa an halaka su ba kamar yadda aka halaka fir'auna aka halaka mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih ba a ambaci cewa an halaka su ba saboda haka kamar alamar an saurara musu kamar yadda Allah ta'ala ya saurara ma kafiran Quraysh da suke inkarin sakon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamanceceniyar ta dace a so mu kaddamar da shi kafin a zo a kawo sauran annabawa annabi Ibrahim shine ake ce ma abul anbiya uban annabawa saboda dukkan annabawan da suka zo bayan sa yau kusan gabaki ɗayan su in banda kalilan daga ciki wato sun zo ne daga tsafafsa shine kakan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar annabi Isma'il kuma annabawan banu Isra'il gabaki ɗayan su kacifkar din su tun daga annabi Yaqub har zuwa annabi Isa daga zuriyarsa suke annabawan bani Isra'il ta hanyar annabi Ishaq annabi Ishaq shine mahaifin annabi Yaqub shi kuma annabi Yaqub shine mahaifin al-Asbab kabilu iyayen kabilu 12 na bani Isra'il wanda sune suka zo dukkan annabawan bani Isra'il suke komawa zuwa gare shi shi yasa Allah ta'ala yace waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab mun sanya annabci da ilimin littafi a cikin zuriyarsa a cikin zuriyar annabi Ibrahim Allah ya kira shi ummatan qanita Allah ya yi masa kirarin yabo yace shi al'umma ne mai tsaye a cikin bauta shi kadai al'umma ne to irin abubuwa da aka yi na kirari gare shi kuma Allah madaukakin sarki yace wattakhadallahu ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim badadi wato ya dauke shi badadin sa a matsaya wato ta soyayya kebantatta gare shi to Allah ta'ala yace ka gaya musu labarin Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi yayin da yace ma mahaifin babansa da mutanansa ma ta'budun menene abinda kuke bauta me kuke bauta ma kamar yanda fir'auna yace ma rabbul alamin yace ma ta'budun su ya cancanta ayi musu tambaya da wannan tunda abinda suke bauta ma mara hankali ya tambaye su wannan tare da cewa ya san abinda suke bauta ma bai so man musu magana akan cewa abinda kuke bauta wa dinnan gumaka ne ko makamantan wannan ba sai ya tambayi su su fada kamar yanda muka ambata kan cewar uslubin annabawa kenan cewar a zo da shubuhat kafirai su fadi nasu sannan gaskiya ta zo wato ya zamanto ja al-haq wa zahaqa al-batil a bayyana batil din ya zo to sannan sai ƙarya ta zo ta rusa shi bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghuhu fa idha huwa zahiq wato a jefa gaskiya akan ƙarya sai ta bata wato sai ta wato sai ta lalata shi to sai ya ce musu me kuke bauta ma nan an ce id qala li abihi wa qaumihi yayin da ya ce ma mahaifinsa da mutanansa kusan duk a cikin alqur'ani inda duk Allah yake kawowa na annabi Ibrahim haka yake fada kamar yanda yazo a cikin suratul anbiya walqad atina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun haka zalika a cikin suratul safat ma id qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun anan kuma yace id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun sannan wa qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun duk za a ce li abihi wa qaumihi amma a cikin suratul ankabut yace wa ibrahima id qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu can yace ma mutanansa kadai banda mahaifinsa kuma yayi ma mahaifinsa shi kadai a cikin suratul maryam inda Allah ya ba mu labari innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a kaga wanda ya nuna cewar annabi Ibrahim akwai lokacin da ya fuskanci mahaifinsa kadai da da'awa akwai lokacin da ya fuskanci mutanansa kadai da da'awa akwai lokacin da ya hada su gabaki daya ya fuskance su da da'awa to wanda ya nuna a cikin kokarinsa wajen kiran su zuwa ga Allah da kuma dagewarsa akan sai mahaifinsa da mutanansa sun tsira an kebance mahaifinsa da ambato saboda shine wato mai kula da wajen bautar gumaka shine wato shine sadinu wato daga cikin shine shugaban as-sadana shine shugaban bokaye wanda suke kula da inda ake bauta idan za a kai wani abu na yanka ga gumaka ta hanyarsa ake kaiwa kuma shine zai fadi shine tafinta na gaya wa mutane abinda gunki ya fada to matsayi shi yasa aka kebance shi da ambato to annabi Ibrahim babu na'am ma hadhihi at-tamathil ay li id qala li abihi wa qaumihi bance ma za ta abudun ba ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun ahsant na as-safat shine ma za ta abudun na'am da ma ta abudun da ma za ta abudun din ma'anar su daya sai dai tasarrufi ne na alqur'ani tunda ma za da ma din ma'anar su istifsari ne akan menene kuke bauta ma to da yayi musu wannan tambayar ya tambaye su ne saboda ya sani cewar abinda suke bauta mu bai cancanci bauta ba kuma ba shi da hankali shi yasa ya tayi musu tambayar da ma wani menene abinda kuke bauta me kuke bauta ma wanda daga can ne zai kafa hujja ta fitra ta asalin halitta da za ta sanya mutun ya gane cewar abinda ba shi da hankali ta yaya za a yi ni mai hankali mai da kaina karkashin sa in zabanto ina bauta masa tunda bauta tana bukatuwa ya zuwa gaban umarni wanda bashi da hankali yaushe zai iya baka umarni kai mai hankali kaga wannan dalili ne na fitra hankalin mutum da asalin halittar mutum ba za ta sashi yayin wannan ba to ku ga yanda ya rinka bi da su a hankali a hankali qaluna abudu asnaman fa nadhallu laha akifin sai suka ce na abudu asnaman muna bauta ma gumaka wato sun fade su da tankiri dan su nuna girman su gumaka muke bauta ma wato manya-manyan gumaka muke bauta ma fa nadhallu laha akifin sai mu yini muna dukufa a cikin bauta a gare su suna wani alfahari da wannan kan cewar wani abin kirki suke yi har yini suke har itikafi suke yi akifin wato masu dukufa da nizimtar bauta wanda ba sa saurarawa kuma suna yini akan haka abin da yasa aka ambatar da fa nadhallu wato saboda su mutanen annabi Ibrahim suna bautar wato a rana da wata da taurari kamar yadda yazo a cikin suratul an'am walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alim walaqad atayna ibrahima rushd suratul an'am na'am wa qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض wannan ayar nake nema وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا اكفارا wato suna da daddare akwai taurari da suke bauta ma da rana sai suka yi gumaka a matsayin wadannan taurarin da suke bauta ma da daddare kan cewa wadannan gumakan su ne a maimakon su wanda babban shine wanda yake a maimakon rana shine babban nasu gabaki daya to shi yasa suka ce fa nadhallu ai wato tsawon rana gabaki daya muna dukufa akan bauta a gare su qala hal yasma'unakum id tad'un sai yace shin suna jin ku yayin da kuke bauta musu aw yanfa'unakum aw yadhurrun ko kuma suna amfana ku wato in kuka bauta musu aw yadhurrun ko kuma suna cuta suna ko kuma suna cutarwa wato suna cutar da wanda bai bauta musu ba to wannan domin shine dalilin bauta ka roka domin zaka shiga cikin bukatar da babu wanda zai fitar da kai karfinka ba zai iya ba dabararka ba za ta iya ba masu taimaka maka ba za su iya ba sai wanda kake ganin yana da iko wanda kake da iko din nan shine wanda kake bauta ma zaka roke shi ya amsa maka to idan kuka roke su suna jin ku suna jin abin da kuke gaya musu aw yanfa'unakum ko kuwa suna amfanar ku ko kuwa suna cutarwa nan bai ce suna cutar da ku ba saboda an san wato ma'ana suna da ikon cutarwa ko da hakikatan ba su cutar da ku ba amma suna da ikon cutarwa shi yasa ba a dangana wato ba a ce aw yadhurunakum ba duk da yake shine maqsudin amma ba a faɗa ba dan aikinaya kan cewa ku suna da ikon cutarwa waɗannan abubuwa guda uku da ya tambaye su sune yayi amfani da dalili na fitra na wanda mai bauta yake yin bauta da su to da ya fuskance su da wannan me suka ce sai suka ce qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu qalu bal suka ce a'a ko kadan ba sa jin mu ba sa amfanar mu ba su da ikon cutar da mu shine ma'anar bal din babu ko ɗaya daga cikin wannan wajadna aba'ana laha abidu mun sami iyaye kadhalika yaf'alu mun sami iyayenmu ka haka nan su ma suke yi tunda haka nan suke yi to mu ma muna kan tafarkin su ko daidai ne ko ba daidai bane abu ne wanda muka ci gado iyaye da kakanni muna aikatawa irin aikin su to shine annabi ibrahim ya fuskanci ruguza hujjojin su na'am
wala anfara aykum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun ma innahum alimun illa rabbal alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdi والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم
Allah yace qala afara'aytum ma kuntum ta'budun sai annabi ibrahim yace kun ga abubuwan da kuka kasance kuna bauta ma antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da iyayenku da daddin na canda wato dadewa komai dadewar su wannan ba shine yake nuna ingancin abin da suka yi ba dan cewa iya ba ma iyayenku ba iyayenku na da can da su din wannan dan cewa sun dade a zamani wannan bai nuna abin da suka yi ingantacce bane sai ce kun ga waɗannan da kuke bauta mana ku da iyayenku da daddu fa innahum aduwwun li to ku sani cewa su hakika magauta ne a gare ni wato abokan gabata ne ba zan jibince su ba ba za su jibince ni ba illa rabbal alamin sai fa ubangijin talikai shi kan wannan waliyi na ne kuma zan bauta masa to sannan me yasa zan bauta masa yace allazi huwa allazi khalaqani fa huwa yahdi wanda ya halice ni dan haka kuma shine yake shiryar da ni wato shine yake shiryar da ni ya zuwa ga dukkan abin da zan rayu akai to tunda ku shine ya halice ni shine ya san shine ya shiryar da ni ya zuwa ga duk abin da zan rayu akai na ya shiryar da ni ya zuwa ga yanda zan iya shan nonon mahaifiya ya shiryar da ni ya zuwa ga yanda zan iya magana ya shiryar da ni ya zuwa ga yin numfashi ya shiryar da ni ya zuwa ga yanda zan sana'anta abinci ya shiryar da ni yanda zan yi gida in zauna duk ya tsara min wannan to kuma shine zai shiryar da ni ya zuwa ga yanda zan bauta masa saboda haka wannan ya nuna bukatuwarsa ya zuwa ga annabci saboda dalilin halitta ta nuna dalilin ka ya zuwa ga samun annabci tunda ba zai yiwu a ce Allah ya shirye da kai ya zuwa ga duk abin da jikinka yake bukata ba sannan abin da ruhinka yake bukata Allah bai shirye da kai zuwa gare shi ba dalilin halitta shine dalilin aiko annabawa to abinda annabi ibrahim ya soma fada kenan fa huwa yahdi shine zai shiryar da ni su ko waɗannan suna shiryarwa ba sa shiryarwa ba sa ma iya magana ballantana su san ma abinda za su nemi shiryar ta hanyar nan yace wallazi huwa yut'imuni wanda kuma shine wanda yake ciyar da ni shi kadai wato ba wani ba shine mai ciyar da ni ba wani wato shine mai cishe ni mai shashe ni kamar yanda ake fada a cikin waƙoƙin Hausa yake cishe ni yake cashe ni shine mai ciyar da ni kuma shine mai shayar da ni wato ba wani ba shi yasa ya kawo wallazi huwa ya kawo da huwa wanda take nuni akan alqasr wanda ya kunshi raddi akan cewa gumaka ba sa wannan gumaka ba sa yin wannan dalili kuwa in aka zo aka fara yunwa shi kansa gunkin lankwame shi ake musamman idan aka yi gunki na dabino kamar yadda aka yi gunkin dabino ranar yunwa sai aka hada shi aka lankwame aka mai da shi abinci saboda haka shi da kansa cinye shi ake yaushe zai ciyar da kai to shi ko Allah shine yake ciyar da ni kuma shine yake shayar da ni ya maimaita wannan domin ya nuna kowannen su ya kadaita da hukunci wa idza maridtu fa huwa yashfin kuma yayin da duk nayi rashin lafiya shine yake warkar da ni ba wani ba kun ga nan yayi ladabi tare da Allah jalla wa ala bai ce shine yake sanya ni rashin lafiya ba sai ya koma ya zuwa ga jingina abin ya zuwa ga sababi domin sababin rashin lafiya yana komawa gare ka ne tunda in mutum ya rashin lafiya in ma ya ci wani abu mara kyau in ma wani rikicewar tsarin jikinsa asbabu dai da suke kawowa sai ya dangana abin ya zuwa gare su tare da cewa Allah shine yake komai amma na duk ba tare da Allah cewa abu wanda yake abinda ba a so ba a danganta shi zuwa ga Allah wal khairu fi yadayka wash sharru laysa ilayka alheri yana hannunka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka sai yace idan ne rashin lafiya to shine yake warkar da ni kaga sai ya danganta warkarwa ya zuwa gare shi saboda alheri ne kuma a ciki da yace fa huwa yashfin shine yake warkar da ni ya kunshi cewa gumaka ba su da katabus wajen kawo waraka yayin da mutum ya rashin lafiya wallazi yumituni thumma yuhyin kuma shine wanda yake daukan raina kuma yake rayar da ni ya ambace shi a cikin wannan mukami bai ce wallazi huwa yumituni ba dan babu bukata saboda ba su taba da awa cewa gumaka su suke kashewa ba ko su suke rayawa shi yasa bai ce wallazi huwa yumituni ba saboda a bayyane yake cewa Allah shine kadai yake daukan rai kuma shine kadai yake ba da rayuwa saboda haka baya bukatar yayi takidin sa da huwa dan ya nuna ya kore shi da sauran gumaka kuma wannan ya ambaci mu daukan rai a cikin ni'imomi tunda yana mukamin iddiga ni'imomin Allah ne saboda shine mutuwa ita ce kadai wasila haduwa da Allah sai an mutu ake saduwa ga Allah saboda haka ta wannan fuskar ni'ima ce domin dukkan ni'imar da Allah ya yi wa mutum in ya sadu da shi ba zai same ta ba sai ya rasu sai ya mutu shi yasa ni'ima ta wannan nahiyar mutuwa ta wannan nahiyar ni'ima ce thumma yuhyin sannan ya rayar da ni to kun ga a cikin wannan sannan yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma shine nake kauna ya gafarta mun zunubina kuskurena yawmiddin ya ranar sakamako ranar jazai ya ce allazi atma'u nake kauna nake kwadayi wanda ya nuna wato ta'arrudin sa ga addu'a kokari wato yana roƙon sa ya gafarta masa kurakuransa to zunubai azzam alkhati'a ma'anarsa zunubi zunubi shine saba ma ka'idar shari'a to annabawa ba sa saba ma ka'idar shari'a sai dai saboda kaskantar da kai ko da sun yi wani abu na saba ma makamin annabci wanda matsayin su na annabci ya ci a ce wannan abin da suka yi tarku aula waninsa ya fi shi to wannan saboda matsayinsu a wajen Allah suke fata suke kwadayi kan cewa Allah ya gafarta musu shi wa illa annabawa ma'asumai ne ba su da zunubai kaba'irul dhunub Allah ya tsarkake su daga manya-manyan zunubai wasahi ta kafin annabci da kuma bayan annabci kamar yadda aka yi ikrarinsa in kuka kula abubuwan da annabi Ibrahim ya ambace su su ne gabaki daya abubuwan da suke a cikin rayuwar dan adam halittarsa sannan a shiryar da shi ya zuwa ga abinda duk zai inganta abinda duk zai rayu a kai aka koyar da shi sannan abinda sai da shi ne rayuwar tasa za ta tsayu shi ne ci da sha duk Allah ne ya yi masa wannan sannan abinda ka iya samunsa a cikin rayuwa na jirkitar halinsa saboda rashin lafiya wanda a dawo da shi ya zuwa ga itidali ya zuwa ga daidaito shi ma wannan abu ne wanda yake a cikin rayuwar dan adam sannan kuma mutuwarsa sannan in kuma ya mutu za a tashe shi to duk annabi Ibrahim ya nuna wannan duk Allah ubangijinsa abinda yake yi kenan dan haka gumaka sun tabbata abokan gaba ne ko ba abokan gaba ne wanne suke daga cikin waɗannan ko ɗaya shi yasa yace illa rabbal alamin sai fa ubangijin talikai domin shi ne yake yin waɗannan abubuwa to da ya gaya musu waɗannan ya yi musu raddi da dukkan waɗannan abubuwa to sai kuma ya fuskanci Allah da addu'a irin abin da ya dace mutum ya yi yayin da wato ya kaddamar da aikin alkhairi ya zo ya yi ma Allah jihadin da Allah ya ce ya yi na kiran mutane da bayyana musu hujja bayan ya bayyana musu hujja to sai kuma ya nemi a wato ababen nema daga wajen mahaliccinsa sai ya ce وَمَا كُنْتَ عَلِيمًا
يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب
yace rabbi habli hukuman ya ubangiji na ka bani ilimi wato kamala a cikin ilimi da aiki wato hukunci abinda zai shirya ni ya zuwa ga tsayawa da jagoranci akan mutane jagoranci na adalci na gaskiya tunda haka Allah ya yi ma annaba haka Allah ya sanya annabawa su ne Allah ya tsayar da su hujja ga mutane dan su kai su zuwa ga tafarkin tsira wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama to wannan imamar jagoranci shine annabi ibrahim ya roka shine aka koya mana mu ma a cikin suratul furqan mu rinka rokan irin wannan waj'alni lil-muttaqina imama ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah wa alhiqni bis-salihin ka riskar da ni da salihan bayi wato su ne sauran annabawan Allah ka sada ni da su ka sada ni da su shine wato a cikin salahassu wato nima na zamanto ina kan tafarkin wato inganci irin na sauran annabawa salihai sannan kuma ko kuma wato ka tayar da ni a cikin jama'arsu wato ka hada ni a cikin wato ka tayar da ni a cikin annabawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka fada karshen abin da ya fada Allahumma ila rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la Allah ya zuwa ga jama'a madaukakiya ma annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin to gurin annabawa kenan su zamanto a cikin wannan jama'ar salihai cewa Allah ka tashi wato kaga annabawa abinda suke roko kenan Allah ka wato ka tashi ni ka sada ni da salihan bayi wanda ya dauki ma'ana biyu kamar yanda muka nuna a nan duniya wano ka sanya ni a cikin aiki irin nasu ya zamanto ina aiki irin na salihan bayi wato ba ina kun ga abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan mu rinka yi ba mu rinka burin mu zamanto celebrity ba wanda ya zamanto celebrity to zai tashi tare da celebrity ne yan ci celebrity din yan wuta ne mutun zai zamanto ya fir'auna ya qudumu qaumahu ai su sun sani masu wanda nake fadin celebrity din su sun sani wanda su ne ake ta yada su sune di agent na dujal abinda mutane ba sa ganewa kenan duk sune masu ma dujal shimfida to kaga amma su annabawa abinda suka nuna mana asa wa alhiqni bis-salihin ka sadar da ni da salihai wato rana alkiyama sai ka tashe ni tare da annabawa kuma tun anan shi yasa tun anan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam da ake tafiya da shi daren isra'i ya ganshi a sama ta bakwai a baitul ma'mur yana jingina a jikin baitul ma'mur wanda mala'iku suke shiga suna fita a cikin sa ya same shi ya ganshi a karkashin wata bishiya kewaye da shi da kananan yara aka ce waɗannan rayukan yara ne waɗanda suka mutu basu kai balaga ba ana shi yasa akan ce cikin addu'ar da ake ma yaro in an zo addu'ar gawa a ce waj'alhu fi kafalati nabiyyika ibrahim ka sa shi a cikin renon annabinka ibrahim wato ka sada shi ya zamanto yana cikin wannan assembly din shi da waɗannan rayuka waɗanda suke basu taba saban Allah ba tunda basu balaga ba suka mutu to kaga yana sama ta bakwai annabi Ibrahim ya roki Allah wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqin fil akhir kuma ka sanya min harshen gaskiya a cikin waɗanda za su zo daga baya wato ƴan baya ma'anar harshen gaskiya shine kyakkyawan ambato kyakkyawan yabo to shi yasa kuma Allah ya amsa addu'ar sa babu wanda zai babu wani wata al'umma da za su ambaci annabi Ibrahim face da kyakkyawan ambato shi yasa su bani Isra'il suke kiransa wato the great patriarch wato uban babban uba uban annabawa saboda uban annabawa ne to Allah ya sanya masa kyakkyawan ambato wannan kuma Allah ne kadai yake yi ka ji duk wanda za a ambace shi sai dai a ambace shi da kyakkyawan ambato amma kaga waɗanda kuwa suka yi fito na fito da Allah sai dai a ambace su da tsoron Allah wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyama ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud ga kuma fir'auna wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyama bi'sa ar-rifdu al-marfud to haka nan kafirai suke su sai dai kaji ana ta tsine musu albarka an bi la'ana bayan la'ana makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ta'ala yace inna shani aka huwal abtar makiyinka shine yankake an yanke masa albarka duk wanda zai ambace Abu Lahab sai dai ya ambace shi da tabbata ya da Abi Lahabin wa tab Abu Ha Abu Jahal sai dai Abu Jahal sai dai ya ambace shi da Fir'aunan wannan al'umma to haka nan sunnar Allah ta'ala take to shi annabi Ibrahim haka ya roka sannan yace waj'alni min warathati jannatin na'im kuma ka sanya ni a cikin magadan aljannan ni'ima wato magadanta ka san abinda ka samu gado shi ne zaka yi wadaka cikin sa abinda aka baka aka ce wannan gadan ka ne sai kai abinda ka ga dama da shi to ka sanya ni haka a wajen aljanna wato inda zan ni'imtu a cikin ta da wato bil haqqi da gaskiya waghfir li abi ka gafarta ma mahaifina innahu ka gafarta ma babana innahu kana min adh-dhallin lalle ya kasance daga cikin batattu wato shine ka karbi tuban sa ka yafe masa wannan bina'an ya gina ne akan alƙawarin da yayi masa yace sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangiji na shi yasa ya nema masa gafara amma yayin da ya bayyana gare shi cewa makiyin Allah ne tabarra amin yace wala tuhzini yawma yub'athu kada ka kunyata ni wato kada ka wulakanta ni ka tozarta ni yawma yub'athu a ranar da ake tayar da su shine ita ce ranar alkiyama ranar da ake tayar da mutane baki daya randa wanda ranar da duk wanda ya kunyata ya riga ya kunyata to Allah kada ka kunyata na a wannan rana yawma la yanfa'u malun wala banun a ranar da dukiya bata amfani wala banun wala ya'a illa man atallaha biqalbin salim sai wanda yazo ma Allah da tsarkakakkar zuciya da zuciya mai tsarki tsarkakakkar zuciya ita ce zuciyar da bata shirka zuciyar da bata shirka bata kuma barin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rubuto daga wadansu daga cikin tabi'ai alqalbus salim asalin ma'anarsa wato alqalbus sahih zuciya lafiyayya bata da cututtuka menene cututtukan zuciya hasada da kiyayya da gaba da hadama da dukkan wadansu miyagun abubuwa girman kai jiji da kai jin wulakanta mutane duk wadannan miyagun sifofi to wanda duk yazo ma Allah da wannan zuciyar to wannan a wannan rana wato bashi da ta cewa wanda zai zamanto ya amfanu a wannan rana wanda yazo ma Allah da zuciya kubutatta daga wadannan shine hadisin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace wani mutum dan aljanna zai kullo muku yanzu sai ga wani mutum ya zo shine Abdullahi ibn Umar ya bi shi gidansa yace sai ya je ya ga abin da yake ya je ya kwana uku a gidansa ya ga shi baya tashi can tsakar dare yayin sallah sai idan wajen sudusin dare asuba ta kusa sai ya tashi ya din sallar abin da ya sauka a gare shi kuma da ranar din ba azumi yake ba ya ga dai ba wata ibada yake mai yawa ba sai bayan kwana uku yace kaga nazo ba bakunci ne ya kawo ni ba ga abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum dan aljanna zai kullo muku kuma sai ga ka kazo shi nazo na ga menene aikin da kake yace to ni dai kaga dai yanda ka gani ba wani yawan ibada nake ba sai dai abu daya tunda na musulunta in nazo kwanciya zan tsarkake zuciyata daga kullatar wani daga cikin bayin Allah musulmi zan kakkabe wata kullata da nake ga wani bawan Allah musulmi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kan cewa wannan ne to shine alqalbus salim yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd واسالك شكر نعمتك واسالك حسن عبادتك واسالك قلبا سليما واسالك قلبا سليما ان روقك زوجيا تصرككك شي يسا kuma yazo a hadisin abidar a cikin tafsirin walladhina yaknizun adh-dhahaba wal-fidda idan kuka ga mutane suna tsuwurwurin taskokin zinare da azurfa ku kuroki Allah qalban salima wa lisanan sadiqa shine ibnu kathir haye kawo wannan hadisin ana to kun ga yanda Allah ya gar matsayin manzon Allah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah abubuwan da annabi Ibrahim ya roka shi sayyidina rasulullahi Allah cewa yayi masa yayin da yace rabbi habli hukman na ilimi yace wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ya sanar da kai abinda baka sani ba falalar Allah gare ka me yawa ce yayin da yace waj'alni lisana sidqin fil akhir ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutane ɗan baya sai ya ce warafa'ana laka dhikrak mun daukaka ambatanka duk inda aka ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah
kafirai da suka kawo list din mutane dubu da suka fi kowa tasiri a ban kasa farkon wanda suka sa sayyidina rasulullahi kafirai ne farkon wanda suka sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce basu ga wani ba a cikin tarihi wanda ya juye duniya da irin abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na kaifin hankali su kaifin hankali suke gani ba sa ganin wahayi wawaye amma dai sun ga shahidi din suka ce irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da yace kuma wala tuhzini yawma yub'athun kada ka kunyata ni ranar da ake tashin su ranar alkiyama sai Allah ta'ala yace yawma la yuhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ran da Allah baya kunyata annabi da wanda suka yi imani ya bashi kafin ma ya roka abubuwan da annabi Ibrahim ya roka wannan ya nuna yake nuna karamar manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi Allah ya ba mu cetan sa Allah ya ba mu cetan sa ranar alkiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد muna roƙon Allah a wannan sa'a da Allah yake karban addu'a sa'ar karshe ta ranar juma'a gashi juma'a ta biyun karshe a cikin watan ramadan Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu akwai wani daga cikin manyan malamai da Allah ya yi masa rasuwa a wannan gari namu malam muhammadu kani wanda ake jana'izar sa shekaran jiya ranar laraba muna roƙon Allah ya jiya alhamis muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya sadar da shi da ceton manzansa sallallahu alaihi wasallam haka dalika akwai wata baiwar Allah wata likita wadda yarta daliba ce a UK an neme ta an rasa muna roƙon Allah ya bayyana ta Allah ya kasance tare da ita Allah ya kwato ta daga hanyen miyagu Allah ya kwato ta daga hannun miyagu akwai kuma wani waɗansu daga waje wanda suka nemi a yi musu addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in su dukkan waɗansu masu waɗanda suka nemi wasu cin mai musu addu'a a wannan majalisi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka amsa addu'o'in mu Allah ka biya mana buƙatun mu baki daya Allah ka yafe zanuban mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu akwai ƴan uwan mu a jihar Niger wanda har da wani limami wanda ƴan ta'addanci suka zo suka sanya shi wai dole ya karya azumi da bai karya ba suka kashe shi muna roƙon Allah ya karbe shi cikin shuhada su kuma waɗannan Allah ya sallada rundunonin sa akan su Allah waɗannan masu ta'addanci a gare mu a cikin wannan al'umma ta mu Allah kai mana maganin su Allah ka fi karfin su Allah ka sallada rundunonin ka akan su Allah ka saukar da azabarka akan su Allah kai mana maganin su Allah ka yanke bayan su Allah ka yanke bayan su Allah ka yanke madadin su Allah ka da kusar da kaifin su Allah wanda suke karfafa su Allah ka karya su wanda suke taimakon su Allah ka watsa aniyar su Allah ka raba tsakanin su Allah ka sanya gaba da Allah ka sanya gaba da kiyaya tsakanin su da kuma tsakanin su da masu taimaka musu da shugabannin su Allah ka bada nasara akan su ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين اللهم علي عليك بالطغاة البغاة يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر إخواننا المقيمين على الاختبارات يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم للنجاح والتفوق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين اللهم اجعلنا ممن وفق للصيام والقيام إيمانا واحتسابا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.